بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المصنف رحمه الله: وعلى الآخذين من الحيء من ذوي القربى وغيرهم أن يتصفوا بما وصف الله به أهل الحيء في كتابه، حيث قال: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل الآيات. فجعل أهل الحي ثلاثة أصناف: المهاجرين والأنصار والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولأخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وذلك أن الحي إنما حصل بجهاد المهاجرين والأنصار وإيمانهم وهجرتهم ونصرتهم، فالمتأخرون إنما يتناولونه مخلفا عن أولئك مشبها بتناول الوارث ميراث أبيه، فإن لم يكن مواليا له لم يستحق الميراث فلا يرث المسلم الكافر. فمن لم يستغفر لأولئك بل كان مبغضا لهم خرج عن الوصف الذي وصف الله به أهل الحي حتى يكون قلبه مسلما لهم ولسانه داعيا لهم. ولو فرض أنه صدر من واحد منهم ذنب محقق فإن الله يغفره له بحسناته العظيمة أو بتوبة تصدر منه، أو يبتليه ببلاء يكفر به سيئاته، أو يقبل فيه شفاعة نبيه وإخوانه المؤمنين، أو يدعو الله بدعاء يستجيب له يستجيبه له.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى ساكة سادواء وانا يمتشي na ranar talata daren Laraba a yau 15 ga watan Al-Muharram hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shekara ta 1432 wanda kuma yazo daidai da 21 ga watan 12 miladiya ta 2010 a wannan masallaci mai albarka, masallacin Modibbo a nan kofar Kaura a cikin garin Katsina. A wannan darasi namu na mako mai suna Buqiyatul Mushtaq fi sharh risalati Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ila ahli al-Iraq, darasin da muke karatu cikin wani sako da Ibn Taymiyyah ya rubuta wa mutanen Iraki, musamman Shi'a mazauna kasar Iraq, da nufin yi musu nasiha da fadakarwa da jan hankali da gargadi da ilmantarwa, wanda wannan shine darasin mu na 14 ainihin a wannan littafi, kuma shine na 128 ko a jerin gwanan darussa mu na wannan masallaci. Idan ba a manta ba, Ibn Taymiyyah yana nan kan batun matsayin sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallama cikin wannan al'umma, da martaba da daraja da suke da ita, ta yadda imanin mutum ba zai zama imani nagartacce ba, ingantacce face, sai ya girmama sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallama, ya darashta su saboda darajar da Allah ya ba su. Sannan kuma Ibn Taymiyyah ya kara da batun bayani akan falalar ahlul baiti rasulillah sallallahu alaihi wa sallama, waɗanda wasu suke rawa da bazar su, inda Ibn Taymiyyah ya fito da irin matsayi da al'ummar musulmi suke ba wa ahlul baiti rasulillah, saboda matsayi ne wanda Allah ya ba su, wanda manzo sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana. wanda su ma imanin mutum ba zai zama nagartaccen imani ba, kyakkyawan imani, har sai ya yarda da matsayinsu, ya yarda da martabarsu. Sannan kuma Ibn Taymiyyah ya yi magana akan haƙƙin da suke da shi a cikin ganima da kuma haƙƙin da suke da shi a cikin fai'i. Suna da haƙƙi a cikin khumusi na ganima da kuma khumusi na fai'i, wanda Ibn Taymiyyah har yake cewa ma idan da za a kaddara cewa abinda ake samu na ganima da fai'i ba zai wadatar da su ba, to a ɗauka daga cikin sadaka da take ta farilla, wato zakka, a ba su, a ga cewa an biya musu bukatarsu. Kada a rab a kyale su haka nan, ko ya kasance ma babu fai'i din babu ganima, to shin za a kyale su haka nan su yi ta wahala? Ibn Taymiyyah ya ce a'a, ba za a kyale su su yi ta wahala ba, ko da kuwa za a ɗauka daga cikin zakka ne, dole ne a kula da haƙƙinsu, dole ne a kiyaye musu martabarsu da mutuncinsu. To kaga wannan gaya kenan wajen nuna girmamawa ga waɗannan bayin Allah. Amma duk da haka makiya gaskiya ko da yaushe suka tashi magana sai su jefi Ibn Taymiyyah da cewa ai baya san ma ahlul baiti, haushinsu yake ji, yana ƙinsu, yana gaba da su. Ta yaya mutumin da yake gaba da kai zai rika faɗan matsayinka da darajarka? Ai ba za ta yiwu ba. To kaga wannan ba komai ya ja haka ba, illa kawai saboda tona asirin waɗanda suke fakewa da ahlul baiti domin su ruguza addini, wanda Ibn Taymiyyah ya taka rawa ba ƙanƙanuwa ba wajen bayyana wannan, da ban kaɗo asirin waɗanda suke irin wannan aiki tun da jimawa, wanda ayyukan da Ibn Taymiyyah ya yi a wannan babin, in ka ɗauki littafinsa Minhajus Sunna, wato ko shi kaɗai kawai aka sa a gaba, ya isa ya zama katafilar da za ta rushe duk wata ɓarna da za a fake da ahlul baiti a kitsa ta cikin al'umma. To wannan aiki da ya gagarumi a cikin littattafansa, musamman a cikin As-Sunna al-Minhajus Sunnati an-Nabawiyya, ya fusata dukkan wasu waɗanda suke rawa da bazar ahlul baiti a kowane zamani kuma a kowane lokaci. Kuma raddi ne wanda baka cewa an yi shi wato ya wuce lokacinsa, ko ana buƙatar a sabunta salon raddin yanzu, a'a, ko da yaushe ka karanta shi to za ka ga cewa yana da tasiri kwarai da gaske, kuma kaifinsa yana nan, domin ita gaskiya a kowane zamani gaskiya ce, a kowane lokaci gaskiya ce, a cikin kowace al'umma gaskiya ce. To ba a cewa gaskiya ce a wani lokaci amma a wani lokaci kuma ta zama ƙarya, ko kuma a'a, gaskiya ce da za ta yi amfani a wani lokaci, a wani lokaci kuma za ta yi ɓarna, ba haka ba ne. Gaskiya duk inda take ita ce gaskiya, kamar yadda Bahaushe ya ce gaskiya dokin ƙarfi, to haka take. To Ibn Taymiyyah ya yi bayanin fai'i cewa haƙƙinsu ne, wanda a wancan darasin da ya wuce muka ɗauko magana a kan khumusi, don mu bambance tsakanin khumusi na fai'i da ganima, wanda haƙƙi ne na ahlul kitabi, na ahlul baiti da Allah ya ambata. Mu bambance tsakaninsa da khumusi da wasu suke karɓa da sunan ahlul baiti ko da sunan wato a'imma, wanda muka ce wannan zalunci ne, wannan aklu amwalin nasi ne bil batili, cin dukiyar mutane ne ta hanyar barna, da shi da fashi babu bambanci, wanda zai karɓi wannan kuɗi da yin da shi da fashi ba su da bambanci, duk cin dukiyar musulmi ne ba bisa haƙƙi ba, ba bisa gaskiya ba. Farilla ita ce zakka ita ce farillar da Ubangiji ya wajabta. To amma a cikin adabiyat na tafiyar Shi'a Rafidawa za mu ga cewa khumusi ya fi ma zakkar muhimmanci. Satin da ya wuce duk mun yi bayanin yadda za ku iya fahimtar hakan, cewa khumusi ya fi zakka muhimmanci a gunsu, gare da cewa babu inda aka yi maganar wannan khumusin da suke karɓa a cikin dukiyar al'umma, illa ayar wa'alamu annama ghanimtum min shay'in fa inna lillahi khumsahu, ita suka ce ai anan har wannan khumusin ma ya shiga, khumusul makasibi maimakon khumusul ghana'imi ko maghanimi, da Allah ya faɗa ma ghanimtum, sai suka ce a nan ai ma ghanimtum ma kasabtum, saboda haka duk abinda ka samu dole ka bada wannan khumusin. Wanda kuma suka faɗaɗa sha'anin khumusin ba wai ya taƙaita ne akan masu kuɗi ba, a kowa da kowa dole ya bayar komai kake da shi, babu wani abu da za a togace a ce shi babu khumusin a kansa. in dukiyarka ta tana da yawa ka bayar ba ta da yawa ka bayar gida kake da shi na zama kai da iyalanka dole duk shekara ka kiyasta kimar sa ka fidda khumusin sa in ta kama baka da kudin zaka fitar dole ka sayar ka bada khumusin in yaso ka rike canjin haka nan in baka da gidan ma sai tufafin ko tufafin sawa da takalman ka da hulunan ka ko menene kake da shi ka mallaka sai ka kiyasta ka fidda khumusi ka basu wanda kaga zakka ma ba a ce haka ba zakka ce akai tu'khadhu min al-aghniya wa turaddu ala al-fuqara tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim inma sadaqatu lil-fuqara'i wal-masakin azuwa karshen aya su ce akai a basu a karbo daga masu wadata a ba wa talakawa a ba wadanda ba su da shi amma a sha'anin khumusi khumusul makasibi su a gurin su za a karbo daga gurin talakawa ne kuma a ba wa masu wadata sauraka zaka samu duk kudin da su wadanda suke da wannan raunin suke da shi wato dole ne a kawo musu khumusin kuma khumusin tunda su sun ce su ne wakilan shi imam al-mahdi wanda suka ce yana goye har yanzu bai fito ba wanda tun yana dan shekara 4 ko 5 ya boye wato tun yana jaririn sai boye har yanzu kuma bai samu ya fito ba lokacin an ce saboda in ya bayyana za a kashe shi yana tsoron zaluncin banul abbas to kuma gashi har zuwa yanzu an yi dauloli na shi'a akwai lokacin da shi'a suka yi karfi suka mamaye wasu garuruwa ma daular bani buwai daular ce ta shi'a daular ubaidiyya daular ce shi'a wanda suka yi shekaru daruruwa suna tabarna a loran kasa kuma suna da awar shi'anci ai da ya kamata tun daga gashi a sun yi karfi ai sai ya bayyana amma sai kuma ya ki bayyana har a lokacin ma aka zo har yanzu ga kasashe nan wanda ana tinkahon cewa shi'ar ce take ta kafa su kamar irin kasar Iran kaga ai ya kamata yanzu ya bayyana ga Iraki ita ma an abin nan Amerika da Yahuda sun kwata sun danka musu suna cin karansu babu baka kaga ya kamata dai ya bayyana ko sannan ga Hizbullahi a kudancin Lebanon wanda su ma sun yi karfi kamar wata daula ce a cikin wata daula kaga ya kamata nan ma in can in ba zai je can bai je can ko to amma duk da haka dai yana nan har yanzu da yaki fitowa to kaga mu ba mu gane ba wanda buya to yake yi kuma me yasa shi ya boye ai kafin sa ba akwai a imma ba kuma a zamanin su akwai azzaliman ake ta gwagwagwa da su me yasa su ba su boye ba shi ya boye da abubuwa da yawa wanda za mu yi magana a kansu lokacin da za mu zo gabar yanzu ba mu zo gabar ba to amma dai ana cewa wannan da sunansa ne ake karɓa khumusin kuma khumusin nan tilas ne ka bayar in dai kai kana bin wannan addini tilas ka bada khumusin ba wai zaɓin kanka ba ne raɗin kanka kamar yadda sadaka take irin wacce nan Malam Adam zai tashi ya ce a taimaka don Allah ka ga dama ka bada canjin naira 20 ɗinka ka ga dama ka hana ba yadda zai da kai a su can magana ce ta tilas ka kawo ka ki ko ka so dole ka kawo in ma ba ka da shi ka san yadda za ka yi zuwa za ka sai da gidanka motarka mai kake da shi ka sayar sai ka kawo wannan wajibi kuma khumusi za ka kawo ɗaya bisa biyar za ka kawo ka ga yafi ya dindinka zakka kamar yadda mun yi duk wannan bayanin zakka ɗaya bisa 40 za ka bayar amma shi wannan khumusi za ka bayar ɗaya bisa biyar za ka bayar kaga akwai zalunci ba kaɗan biyuwa to ibnu taymiya yake cewa ala al-akhirin min al-fai min zawi al-qurba wa ghayrihim an yattasifu bima wasafa Allah bihi ahla al-fai fi kitabihi wajibi ne ga waɗanda za su rika karbar dukiyar fai kamar ce fai shi ne dukiyar da aka karba aka samu ba ta hanyar yaki ba dukiyar da aka samu ta kafirai amma ba ta hanyar gwagwarmaya da turjiya tsakanin musulmi da kafirai ba a'a an yi wato ko dai sun gudu sun bar dukiyar tun ma ba a fara fada ba to irin wadannan dukiyar ita ake cewa fai to duk waɗanda za su rika karbar kasansu daga cikin fai min zawil qurba daga waɗanda suke da dangantaka da manzo sallallahu alaihi wasallama wato banu hashim ko banul muttalib wa ghairihim da wasunsu an yattasifu bima wasafa Allah bihi ahli al-fai dole ne su sifantu da abinda Allah ya sifanta masu cin wannan dukiya ta fai da shi a cikin littafin sa wato dole ne sai sun cika wasu sharuɗa da wasu sifofi ba kawai shikenan kowa ya sai zuci a bashi ba haythu qala inda Allah yake cewa ma afa Allahu ala rasulihi min ahli al-qura falillahi walirrasuli walizil qurba waliyatama walmasakin wa ibn as-sabil yake cewa ma afa Allahu ala rasulihi abinda ubangiji ya bawa manzansa na fai na dukiyar fai min ahli al-qura daga mazauna al-qaryatu wadanda ba musulmi ba ubangiji ya bashi wata dukiya ta fai daga wadannan mutanen to falillahi kaso ne rabo ne na Allah walil rasuli da manzo walizil qurba da makusanta waliyatama da marayu wal masakin da miskinai wa ibn as-sabil da matafiyi wanda guzurin sa yanki wato waɗannan su ne za su ci dukiyar fai ubangiji yace kai la yakuna dulatan bainal aghniya minkum wama atakum ar-rasul fakhuduhu wama nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha shadidul iqab ubangiji yace an yi wannan kaso ne kun san dukiyar fai ta sha banban da ta ganima akwai mayaka suna da kasan su sai an kasa a dauki kaso daya a cikin biyar kaso hudu sai a raba mayaka wanda suka je yakin kaso daya kuma sune ubangiji ya faɗa a cikin suratul anfal wa alamu annama ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidhil qurba wal yatama wal masakin wa ibn as-sabil in kuntum amantum billahi وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان وبنجي يفدي cewa duk abinda aka samu na ganima yace ku sani duk abinda ku samu na ganima to ku sani cewa khumusun sa wato daya bisa biyar na Allah ne da manzansa walil rasuli walil qurba da wadanda suke makusanta dangin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da marayu da miskinai da ainihin matafi wanda guzurin sa yake to wasu sai suka yi fahimci kamar ita ma fai haka ne a'a akwai bambanci ita ganima za a kasa ta hudu a biyar a kashi daya a ba mu waɗannan da Allah ya faɗa shi kuma fai gaba daya Allah ya danka kasansa ne zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kuma shine zai raba kawai yadda ya ga cancantar mutum a bashi ba magana ce ta kaje yaki ko baka je ba magana ce wanda ya cancanta a bashi kawai dan ya sha bamban daga ganima ita akwai wanda suka je aka fafata da su wasu ma suka ji raunuka wasu kai asarar dukiyoyin su a wannan a irin wannan lokaci to waɗannan su kaga suna da wani kaso guda hudu za a ware a cikin dukiyar wannan ta su ci a raba musu sai a dauka so ɗaya cikin biyar wanda kuma za a raba ma waɗannan mutanen da aka ambata anan a ganima kenan a fai gaba ɗaya ubangiji ya danka tasarrufin sa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga shi ba a ce khumusihu ba dawa ka duka dukiyar sa ma afa Allah duk abinda ubangiji ya bawa annabi na fai to falillahi walil rasuli walizil qurba wal yatama wal masakin wa ibn as-sabil to waɗannan su ake bawa duki a dukiyar fai mala yace faja ala ahli al-fai thalathata asnaf ubangiji sai ya sanya ma waɗanda za a bawa dukiyar fai kaso uku ne akwai al-muhajirun akwai al-ansar للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون وننكسون فركوكينا والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في ويؤثرون على أنفسهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون wannan sune kaso na biyu kenan kaso na uku wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim wadannan kaso uku su aka yadda su ci dukiyar fai wanda duk baya daga cikin wadannan to baya da rabo a cikin dukiyar fai kaso na farko sune al muhajirun waɗanda suka yi hijira Allah ya ce abawa lil fuqara al muhajirin abawa da wannan dukiyar ga al fuqara al muhajirin wato fakirai waɗanda suka yi hijira suka baro makka suka shigo madina ko suka baro garuruwan su suka zo madina yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana, wanda falalar Allah ce ta fito da su suke nema da yardarsa. Kaga kenan Ubangiji ya tsarkake niyyarsu, ba wai sun fito da mummunar niyya bane, ko sun fito don su tara duniya, ko sun fito don su ci mutuncin wani, ko sun fito don saboda a can kasar su an takura musu, an har an wato an abin nan din su saboda sun yi laifi suka gudu ko wani abu mai kama da haka. A yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasula, kuma suna taimakon Allah da manzansa. To kaga wannan tazkiya ce Ubangiji ya musu, ce su ne fuqara na muhajirin wanda suka yi hijira daga Makka zuwa Madina, ga kuma abin da ya fito da su, ba wani abu na duniya ne ya kawo su ba. To waɗannan suna da kaso a cikin fai'i. Annabi sallallahu alaihi wasallam zai iba ya ba wa kowa daidai bukatarsa, saboda haka wani a bashi da yawa saboda bukatarsa na da yawa, wani a bashi daidai abin nan bukatarsa, mutawassit tsakatsaki, wani kuma a bashi kaɗan, kowa daidai bukatarsa. Wani yana da ƴaƴa 20, wani ƴaƴa 10, wani ƴaƴa 5 gare shi, wani daga shi sai matarsa. Kaga in an tashi rabo ba za a daidaita su ba. Sabanin rabon ganima, rabon ganima duk wanda yake mahayin doki ne kuma yin abin hawa ne, lil faris za a bashi sahamani, za a bashi kaso biyu, wanda kuma yake a ƙasa yake tafiya za a bashi kaso guda. To kuma duk wani wanda yake mahayi, sawa'un ya fi kowa jarinta ko ku a'a shi bai yi jarinta kamar ɗan uwansa ba, wannan dai kaso biyu ɗaya za a bashi, kaso ɗaya nashi ɗaya na dabbarsa, na dokinsa. Wanda kuma a ƙafa yake za a bashi kaso ɗaya, wato kasan shi tunda ba ya da dabba. Wato ana ba da na dabba saboda ita ma dabba wani abu ne da dole sai ka yi kiwonta, ka ɗauɗaure niyyarta, don haka ita ma ake ware kasan sai a ce ɗaya naka ɗaya nata, duk ɗaya naka ne. To kaga ita ganima haka ake raba ta, da wanda ya fi kowa jarumta a yaƙin, da wanda bai kai shi ba, da wanda aka jikkita shi watakila shi ya rasa hannunsa ko ƙafarsa ko an masa ido ɗaya, da wanda kuma lafiyar salau kawai kura ce ta dan abin da ya shiga ya wanka ma sai ka ɗauka ba inda ya je, duk dai kaso ɗaya za a basu. Sabanin dukiyar fai'i, ita dukiyar fai'i ana duba can wato bukata ne, saboda haka wani ya fi wani wato dilmiya cikin bukata, wani yana cikin bukata amma bai ta kai ta wancan ba, wasu waɗanda wani wanda suke ci karkashinsa ba su kai na wane ba, da haka kowa za a bashi ha babba ha karami. To shine wannan lil fuqara al muhajirin allazina ukhriju min diyarihim, an fito da su daga gidajen su, amwalihim, da dukiyoyin su. Saboda haka ba lalle su zama tun can farko ma talakawan bane, a'a da ta yi su zama su kudi ne, to amma saboda addinin su an kore su, an kwace kudin, kaga sun dafu qara'u, shi yasa ya ce ukhriju min diyarihim wa amwalihim, suka fito yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasula allati ulaika humus sadiqun, waɗannan su ne masu gaskiya. To kaga waɗannan su ne kaso na farko. Sai kaso na biyu su ne al-ansar, waɗanda suka tarbi annabi sallallahu alaihi wasallama da muhajiruna da suka yi hijira, suka ba su masauki, suka ɗauki ɗawainiyar su kafin har Ubangiji su kuma ya hore musu abinda za su yi. Su ne wallazina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim, waɗanda suka zauni gida sannan kuma suka tanadi imani tun gabanin waɗancan su yi hijira, tun gabanin su zo su yi hijira su ne dama 'yan Madina, sannan kuma muminai ne, ba wai bayan sun hijira suka karɓi imanin ba, dama muminai ne. Tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim, wato gabanin waɗancan su yi hijira, yuhibbuna man hajara ilayhim, duk wanda ya yi hijira suna san shi, wato so tsakani da Allah, tunda ba wani abu da ya zo da shi, bari a ce kwaɗayin dukiyarsa suke, haka shi baƙo ne yana buƙatar tallafi, don haka suna son su. Yuhibbuna man hajara ilayhim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa, duk abinda suka bayar ba su jin damuwa, dan sun dau duke sun bayar wannan ba su jin damuwa, bal ma suna fifita abokansu muhajiruna akan buƙatar kansu, koda kuwa su suna da matsalanciyar buƙata za su daure su dauki abin dan su ba dan uwansu. To waɗannan su ne kaso na biyu. ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون, wannan sune kaso na biyu. To ban gane dai abin da ka rubuta. To wannan shine abin da sune kaso na biyu, sune al-ansar, wadanda za a ba su daga cikin fai'i. Ubangiji ya sifanta su da wadannan sifofi, ya sifanta su da cewa tabawwa ad-dara wal imana, sannan ya sifanta su da san muhajiruna, sannan kuma ya sifanta su da al-isar, wato fifita wasu akan kin kansu. Da saboda kaga wannan ita ce siffar su wadda ta sa suka cancanci a ba su dukiyar fai'i. to sai waɗanda ba muhajiruna ba ansar ba su ne kaso na uku wallazina ja'u min ba'dihim waɗanda suka zo bayan muhajiruna bayan ansar yaquluna suna cewa rabbana ighfir lana ya ubangiji ka gafarta mana wali ikhwanina allazina sabaquna bil iman wali ikhwanina da ƴan uwanmu waɗanda suka riga mu sabaquna bil iman suka riga mu wato shiga wato rike wannan imani suka riga mu shiga musulunci wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu kada ka sanya kullata a cikin zukatanmu ga waɗanda suka yi imani rabbana innaka ra'ufur rahim ya ubangijinmu lalle kai mai yawan tausayi ne mai yawan jinkai to kaga waɗannan su ne kaso na uku wanda ake ba su zakka su ba muhajirun bane su ba ansar bane tunda abun ba zai ta tafiya ba ko wanda zamani a samu muhajirun da ansar saboda haka azabun annabi sallallahu alaihi wasallam an samu muhajirun da ansar har aka zo lokacin da babu su sun kare wanda suka yi saura ba muhajirun din ba ansar a cikin su amma dai kuma suna san muhajirun din suna san ansar don haka suna musu addu'a kaga cikin tabi'ai an samu wannan atba'ut tabi'in an samu har zuwa alkiyama ta tashi duk wani wanda yake cikin masu yiwa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam addu'a wanda ya rike su da kyakkyawar niyya ya tsarkake zuciyarsa game da su baya kullatar su baya jin haushin su to babu shakka wannan yana cikin waɗanda in an samu dukiyar fai'i aka tashi rabo a kirawo shi a bashi wannan ita ce sifa da ubangiji ya sifanta kaso na uku kaga yanzu duk wani wanda zai cancanci fai'i shine wanda yake cikin wannan aya wanda ya shiga karkashin wannan aya allazina ja'u min ba'dihim yaqulu rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim malan yace wa zalika anna al fai'a yace saboda shi fai'i ita wannan dukiya inna ma hasala bi jihad al muhajirin wal ansar an sabe ta ne saboda gogurmaya da muhajiruna suka yi tayi da su ansar wa imanihim da imanin su wa hijratihim da hijrar su wa nusratihim da taimakon su ga addini fal mutaakhiruna inna ma yatanawalunahu asa mukhallafan amma ni kamata ta zama khalafan ina tsoron ko haka kalmar take amma mukhallafan ta fuskar lugha ba sai za ta inda khallafa ya sa wani a matsayin sa da ta kai mukhallafina ma wata amma khalafan an ulaika wato za su ci wannan dukiya ko za su samu wannan dukiya khalafan an ulaika a madadin waɗancan tunda yanzu babu muhajirun babu al'ansar kaga su za su maye gurbin su ne tunda za su maye gurbin su ya su zama suna da sifofi irin nasu alal aƙalla suna da imani suna da san Allah da manzonsa suna da kuma san bayan Allah su ne za su ci wannan ganima ta wannan fai'i din tunda su za su maye gurbin waɗanda za su zo wanda suka gabace su mushabbahan bi tanawulil warithi miratha abihi kuma abin yana kama da wato ana kwatanta abinda da yadda mai gado wato mai cin gado zai ci gadon mahaifinsa fa in lam yakun muwaliyan lahu lam yastahiqqa almiras in bai zamo yana tare da mahaifinsa ba ta fuskar muwalati wato ba zai cancanci wannan gado ba kaga dole ya zama mumini musulmi in zai ci gadon babansa musulmi amma in ya zama arne ne to a ka'idar musulunci ba zai ci gadon babansa musulmi don babu muwalati tsakaninsu babu soyayya tsakaninsu baya san su to bai kamata ya ci dukiyarsa ba ko kuma ya kashe shi misali kaga ya kashe shi to babu muwalati haka bai kamata ya ci dukiyarsa ba fala yarithul muslimul kafir haka nan akasi walal kafirul muslimi ba zai ci dukiyar kafiri ba zai ci dukiyar musulmi ba famal ta hanyar gado فمن لم يستغفر لأولئك بل كان مبغضا لهم wanda duk ya zama baya nema wa sahabbai almuhajirun da al-ansar gafara bal ya kasance mai kin su mai nuna kiyaya gare su kharaja an al-wasf alladhi wasafa Allah bihi ahli al-fai to ya fita daga sifar da Allah ya sifanta wadanda ya cancanta a ba su wannan dukiya hatta yakuna qalbuhu musallaman lahum wa lisanuhu da'iyan lahum har sai ya zama zuciyarsa kutacciya ce ta zama kutacciya ce gare su sannan kuma yana mai musu addu'a wannan shine wanda ya cancanta ya ci wannan dukiya ta fai'i shi yasa Imam Malik yace to duk wanda suke da bin akida irin ta shi'a bai kamata a ba su kudi daga cikin dukiyar fai'i ba, don kuwa su ba addu'a suke yi wa magabatansu ba, ba addu'a suke wa muhajiruna da al'ansar ba, zagin su suke yi, bacin su suke yi, lalata wato a akida su suke yi, to waɗannan bai kamata a ce kuma su ci dukiyar fai'i ba, tunda Allah da ya tashi sifanta waɗanda za a ba dukiyar fa'i ya ce allazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman. Allah cewa yi suna cewa ya ubangiji ka gafarta mana, ka gafarta wa ƴan uwanmu da suka riga mu wannan shiga wannan addini. Sannan suna wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu, kada ka sanya kullata a zuciyarmu ga waɗanda suka yi imani. To kaga shi mai bin waccan hanya shi baya wannan addu'a, sai dai tsinuwa, sai la'anta, sai zagi, sai baci, sai tonan silili ce yayi kaza yayi kaza da kazafi da ƙarya, sannan kuma da kullata a zuciya da bakin ciki da hasada da jin haushi, dan mai Abubakar zai zama khalifa, dan mai Umar zai zama khalifa, dan mai Usman zai zama khalifa, dan mai kaga haushi da kullata da hasada kamar Yahudu. To kaga wannan bai kamata a bashi dukiyar fai'i ba. Wannan magana malaman sunna haka suka faɗa, ba wai Ibn Taymiyyah ne yace kada a ba Rafida dukiyar fai'i ba, a malaman sunna don haka suke faɗa. Al-Humaydi a cikin littafin Usulus Sunna yana cewa falam yu'mar illa bil istighfar lahu, Allah bai yi umarni ba face a yi musu, a nema musu gafara. Faman yasubbuhum aw yanqusuhum aw ahadan minhum, wanda duk zai zage su ko ya ci mutuncin wani daga cikin su, falaysa ala sunnati, to wannan ya bar sunna. Walaysa lahu fil fai'i haqqun, bai da haƙƙi a cikin fai'i. Don haka da daular musulunci za ta tsaya, duk kudin da daular musulunci take da shi ba za a ba su ba. Domin Allah cewa lil fuqara'i al muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim, har yazo yace wal ladina ja'u min ba'dihim yaquluna min ba'dihim, kaga zamirin ne yana koma gawa ga al muhajirin da al ansar, wanda suka zo bayan al muhajirin wal ansar suna cewa rabbana ighfir lana. To shi ne yace haka, wanda duk bai yi wannan ba, to ba zai samu wannan ba, ba zai samu wannan haƙƙin ba. Imam Malik ibn Anas imam dar al hijra shi abin da yake faɗa kenan, yake cewa qasama Allahu ta'ala al-fai'a, Allah ta'ala ya raba fai'i, yace lil fuqara al-muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim, har yazo yace wal ladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, har zuwa ƙarshen aya. Malik yace faman lam yaqul hadha lahu falaysa mimman lahu al-fai'u, wanda duk bai yi wa sahabban nan addu'a ba, yace Allah ka gafarta musu, Allah kada ka sanya kullata a zukatanmu dangane da su, wanda duk bai irin wannan addu'a ba, Malik yace to bai da komai na fai'i, bai da wani haƙƙi a cikin fai'i. Wannan riwaya ta zo a cikin Usulus Sunna na Al-Humaydi, haka nan Al-Lalaka'i Hibatullah Abu al-Qasim Al-Lalaka'i a cikin littafin sa Sharh Usul I'tiqad Ahli Sunna ya ruwaito wannan riwaya daga hanyar Ma'an Ibn Isa, yake cewa sami'tu Malik ibn Anas, naji Malik dan Anas yana cewa man sabba ashaba rasulillah sallallahu alaihi wasallam falaysa lahu fil fai haqqun, wanda duk aka samu ya zagi sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, to ka aba shi dukiyar fai, wato kada gwamnati ta dauki dukiyar musulmi ta bashi. يقول الله عز وجل دومين الله تشوا للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا. مالك يتي هؤلاء تو ودنن كسنن na farko ashabu rasulillah, sune sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alladhina hajaru ma'ahu, wanda suka yi hijira tare da shi. Sannan Allah ya ci gaba da cewa walladhina tabawwa'u ad-dara wal imana, har zuwa ƙarshen aya. Malik ya ce to ha'ula il ansar, waɗannan su ne mutanen Madina da suka kari annabi sallallahu alaihi wasallama, suka taimaka masa shi da sahabbansa masu hijira. Thumma qala, sannan Allah ya ci gaba da cewa walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, yace fal fai'u li ha'ula al thalatha, to waɗannan kaso uku su ne suke cin dukiyar fai'i, duk yadda musulmi ko daular musulmi take samu ba ta hanyar yaki ba su ne za a yabi wannan dukiya a taimaka musu faman sabba ashabu rasulillah yace duk wanda ya zagi sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa laysa min haula isalata to baya daga cikin wannan baya daga cikin wannan kaga wannan ma a yace wala haqqa lahu fil fai bayda haqqi a cikin fai Imam Malik ya faɗi wannan don haka malamai da yawa an ruwaito sun faɗi wannan magana kamar shi Malik kamar Abi Ubaid al-Qasim ibn Sallam shi ba ya taɓa faɗar wannan shi yasa lokacin da wani daga cikin Iraq ya zo yana zagin wasu daga cikin sahabba Annabi sallallahu alaihi wasallam a gaban Ali ibn Husayn Zain al-Abidin yace kai daga ina ce daga Iraq yace kana daga cikin al-fuqara'ul muhajirin da zai ukhridu yace a ba ce yace kana daga cikin wallazina tabawwa uddara wal imana min qablihim yace ba ciki yace kuma sannan har ila yau kuma ka zama baka cikin wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbi ta shiga bani guri to kaga wannan tambadadde kenan a tararre baya ga tsuntsu baya ga tarko baya nan baya nan duk mutanen kirkin da ubangiji zano shi ba a tsaye da shi kai ba muhajir ba kai ba ansar ba ko za ka shiga cikin allazina yaqulu rabbana ighfir lana wal ikhwana allazina sabaquna bil iman sai dai ka zage su saboda haka ya fatattake shi saboda haka kaga ashe duk wani wanda zai dauki wannan aqida ya runguma to a kaida ta musulunci dole ne a yi masa wato abinda ake cewa a yanke hulɗa da shi gaba ɗaya hulɗa jakadanci to duk wani abin da za da musulmi yake taimaka ɗan uwansa musulmi da shi da tallafi to ya daina masa duk wanda zai riƙi algillu wato kullata da jin haushi da ainihin tsangwama da karan tsana ya ɗora sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan ba kai ba shi ko ɗan uwanka ne domin waɗancan sun fi matsayi a gurin ka sama da shi saboda haka kada wani ɗan uwanka ya riƙi wannan hanya yana zagin sabon manzon Allah a gabanka kuma kana taimakonsa in ma aiki yake a ƙarƙashinka to ka sallame shi duk iyawarsa wannan shi ya kamata amma ba ka bar shi kawai wai saboda ya iya aiki ba ai sai dai kuma matsala ya iya aiki ce wallahi in muka zauna da shi ya yi ta zagin sayyidina Umar amma kuma ya iya aiki wani aiki ga aiki a gabanka ka sallame shi wani aiki shi wannan idan harka ce ta gwamnati wanda tafiya ce ta shinkafa da wake da tsakuwa to wannan ba yadda za ka yi za a samu kirista amma da yahudawa a ƙasar su ma za a ce suna da wani amma aikin da yake naka ne shagon ka ne kamfanin ka ne ma'aikatar ka ce to ka kana da dama a nan ka nuna soyayyar ka ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka nuna bacin ranka daga duk wani wanda zai dauki karan tsana ya samu waɗannan bayan Allah me amfanin rayuwarka idan har zaka zauna da mutumin da safe da yamma baya da magana ko bai da aiki sai la'antar waɗannan bayan Allah me amfanin rayuwarka kai sai ka ce saboda ka ya iya aiki ya kware ba a dan lallaba shi ai kaza kaza a kuma akwai zandaka a ciki ai kokari ne na a rushe musuluncin duka shi yasa aka kullo da hanyar zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da Abu Zur'a yake fada yake cewa waɗanda suke zagin Annabi sallallahu alaihi wasallam yake waɗannan zanadika ne to duk wanda yake zagin sahabban manzon Allah ce zindiki ne yace saboda alqur'ani gaskiya ne manzon Allah gaskiya ne kuma babu wanda ya nakalto mana alqur'anin nan daga manzon Allah sai waɗannan sahabbai to ba za su iya zagin alqur'ani kai tsaye ba za su iya zagin manzon Allah kai tsaye ba bari su rushe mana waɗanda suka yi mana dakon alqur'ani in sun yi haka sun rushe alqur'anin gaba daya kaga kuma ai hakan suka yi da suka soke sahabbai sai suka shiga ma wato shakka akan alqur'ani to ba dan sun soki sahabbai ba ai ba yadda za su yi shakka amma da suka soki sahabbai sai suka yi shakka don haka yanzu bisa taqiya ne za su rike wannan mushafi da kowa yake aiki da shi, amma a bisa a yadda koyarwarsu take a cikin littattafan su usulul kafi da sauransu, abinda ake nunawa shi mahadin da aka ce yana cikin ƙasa a koye, yana cikin kogo a koye a Samarra cikin Iraki, zai fito da cikakken alqur'ani. Amma yanzu bisa taqiya rike wannan haka da babu gara ba dadi, to a haka ne. Kuma har yanzu kamar yadda duniya ta shaida cewa inda aka fi kasar da aka fi karancin mahaddasan alqur'ani babu kamar Iran, wanda yake bibiyar channel din su, channel nasu yake ganin yadda shihinan su sun tashi jan aya alqur'ani mala ayi ta kokowa karshe ma ba ta jawuwa, galibin ayoyin ba su jawo ba, ko a jawo su a kakkarya su a murguda su a wahal da su, haka zaka ji. Wannan ɗabi'a ce ta tasu alqur'ani, ba su dauke shi da muhimmanci da yawa ba, to haka an shaida cewa a duniya ba inda ake da karancin wanda suke haddace alqur'ani irin Iran. Wannan abun sai dai kawai ai abun kamar dai kawai dan dai a dan samu wata koba kada a gane, amma a littattafan su wannan duk sun bayyana cewa shi qur'anin wato sun ce banda Ali da a'imma din nan 12 babu wanda ya san ya haddace alqur'ani, su kadai suka haddace alqur'ani. Kaga kenan wannan da duk ake haddacewa ba a haddace alqur'ani ba, tunda ba duka bane, dan kadan ne wannan da an ciccire wasu a cikin azumin nan. Akwai wanda yake a lokacin wannan yana tattauna da wani dan shi a kanat safa, a kanat safa wannan wa yake da suna Adnan Ar'ur, wani malami da ya sako su gaba, to suna tattauna da wani akan alqur'ani, ya fada wa musulmi gashi kowa yana kallo aqidar shi'a dangane da alqur'ani, sai ya daga alqur'ani ya ce mu shi'a ba mu da wani alqur'ani da muke aiki da shi sai wannan, sai ya daga alqur'anin da abin nan sai nuna ce sai wannan, ya ce eh to ka yadda. Ya dauko maganar da aka yi dauko a littafin su, an ce in banda waɗannan babu wanda ya haddace qur'ani, yace ka yadda wannan magana, yace ya yadda mana, yace to ya kana ganin cewa gaskiya ce wannan magana, don in ka ce gaskiya ce to kaga kenan ba alqur'anin ba cikakke bane, tunda ai gashi nan da yawa an haddace, in kuma ka ce a alqur'anin ana haddace shi to kaga ka ƙaryata magana, sai yace ai shi wannan alqur'anin ke ce ka yadda yanzu wannan alqur'ani da yake gabanka shine alqur'anin da Allah ya saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kamar yadda yake din nan yadda aka saukar da shi shine a gaban mu, yace a ai an harhada shi, an kaddamar, an jirkitar, an, yace sai zai dauko wai wasu maganganu na malaman sunna, yace a ni da kai yanzu kawai alqur'ani zamu sa a gaba, ka kawo inda Allah yake nuna, Allah dai yace inna nahnu nazzalna dhikra ko inna lahu la hafizun, alqur'ani Allah ya ce shi zai tsare shi, to kai ka kawo mun wata ayar da Allah ya nuna za a jinkita shi, ayi kongoba kombaye da shi, wato a caccakuɗa shi, sai ya ebo wasu ka doce a alqur'ani zaka jawo mu, saboda haka sai ya tirki shi, sai ce to ai sayyidina Abubakar da Umar da Abubakar da Usman ai su suka hada shi, yace to ina aka ce su suka hada shi, kana nufin ba ai ba haka ya sauka ba, su suka yana so yace su, yace kana nufin ka ce su suka caccakuɗa shi suka rikirkita shi, yace a ai su, yace a ni a guna wannan har hadawar da tattarawar Allah ne, Allah ce inna alaina jam'ahu wa qur'ana, me jam'ahu ni aguna Allah ne tara shi, saboda haka komai dai ubangiji yana sanya sababi, amma ba su ma haka dole su bar shi yadda Allah yake san shi, yace don haka ka yadda cewa wannan alqur'ani yana nan yadda Allah ya so kashi, haka yake mutumin nan sai kiya, sai yake yadda, wala haka aka yi ta fafatawa da shi, yace ba zai fada ba, saboda haka sai dai a yi ma mutum kaifa, a yi masa wata wani wayo, a yi masa wani raragefe, a yi mu ba mu da wani alqur'ani, sai wannan ba ku da shi yanzu da za ku fito ku nuna, kun ce amma kun ce yana gurin ba da zai fito da shi, kuna in ya fito da zaku kona waɗannan da kuna ganin an kuma sannan a cikin tafsirin ku duk kuna nuna a zo wata aya ku ce wannan an jirkita ta ba haka take ba an cire wani abu ba haka yake ba yana nan tafsirin ku cike yake da wannan to shine malai yake cewa walau furida annahu sadara min wahidin minhum dhanbun muhaqqaqun da za a kaddara wato an samu wani zunubi na tabbas ya bayyana ya fito daga ɗaya daga cikin waɗannan bayan Allah muhajiruna ko al-ansar a samu wani daga cikin su yayi zunubi muhaqqa tabbas yayi zunubi ya saba wa Allah fa inna Allah yaghfiruhu lahu bi hasanatihi al-azima fa Allah zai gafarta masa wannan zunubi da manya-manyan ayyukansa na lada da yi wannan kowa ya san haka inna al-hasanati yuzhibna as-sayyi'at ذلك ذكرى للذاكرين أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين ثورك إدم ينادى الحسنات ينادى السيئات أما حسناته رجحت سيئاته ونبي مكومسا وتقوى الجنة الجنة فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن ثقلت موازينه فمن ثقلت موازينه فهو في ومن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية saboda wanda ma'aunansa na kirki suka yi nauyi fa huwa fi ishatin radiya yana cikin rayuwa wacce take yardadda ko fa ulaika humul muflihun wadannan su ne suke samun babban rabo kaga aka ce suka yi nauyi kaga ashe akwai sayyi'at din sai dai basu nauyaye ba wadannan kuma khaffat mawazinu fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi ishatin radiya wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiya wanda kuma auransa suka yi saka yau ba nauyi na aikin lada to wannan shine zai tafi wuta sai kaga har a lahira ubangiji da wannan mizanin yake auna mutane ba a ce aljanna sai ga wanda bai taba yin laifi ba a za a zuwa ga mutun yayi laifi amma kuma hasanat dinsa sun rijaye sayyi'at dinsa shikenan Allah ya ce to wannan akai shi aljanna to shin sahabban nan ba su da hasanat su suka fi yawa hasanatuhum wato su ce teku wannan kuma katsira ce sayyi'atin katsira ce wadan dugo ne wadan yayyafi ne a cikin tekun ayyukan alkhairin su sai wadan yayyafin gaba daya tafiyar da alkhairin gaba daya ba sai yiwu ba saboda haka lokacin da Hatib ibn Abi Balta da Ibn Taymiyyah zai ka isharar kissarsa lokacin da yayi laifi har sai da Umar ya kyale shi ya kashe shi munafiki ne Annabi ce baka san ya je Badar ba? Baka san ya je Badar ba kuma Ubangiji ya yi tsinkaye ga mutanen Badar ya ce ku je ku aikata abin da kuke so i'malu ma shi'tum qad ghafartu lakum ku yi abin da duk kuka ga dama na gafarta muku kaga wannan aikin da suka yi na halartar Badar wani babban aiki ne duk wani zunubin da za su yi to bai kai komai ba bai taka kara karya ba wannan abin da suka yi na hasanat sai da Usman ka duba yadda yayi ta taimaka musulunci har ta kai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma darra Usman ma amila ba ce daga yau duk abin da Usman yayi ba zai cuce shi ba ya riga ya sayi aljanna da gidansa amma duk wannan bai hana shi kuka da hawayensa ba bai hana shi qiyamul layl ba bai hana shi azumi ba bai hana shi taqwa ba saboda haka in ayyukan mutum suka yi yawa babu shakka za a yafe masa dan wani abin da zai yi وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيء وسوين كيزو دون لي في غدا دا سي كدوبا محاسن دنسا سي كدوبا محاسن دنسا كاوا وان هالا ينسا سي سو تشي شي يا ذا أي كاوا وان هالا ينسا ديوا غا سونا داروروا كو دوبني سكاسا تشي تنسا دغا وان لي فنسا غدا دي كو بي كو غوما ya za a yi wannan laifi kwa ɗaya ko biyu ko goma ya fi ƙarfin hasanat ɗinsa almahiya wanda suke shafe mu duba ayyukan musulunci gaba ɗaya da aka shar'anta mana ai duk akwai abin da in muka yi ubangiji zai shafe mana wasu abu na sayyi'at ɗin alwala da za ka yi duk ruwa in ka abin nan ka wanke duk kowace gaba zunubin da ka yi laifin da ka yi da ubangiji zai share shi haka wanke hannu haka wanke ƙafa haka nan lokacin da za ka tashi za ka tafi masallaci bi kulli khatwa duk daga kafa ka aje ta ka daga ka matsayin ka in ka aje a kakkabe maka wallafin ka haka nan in ka je kana sallah ka je kana jiran sallah wannan zaman jiran sallah kamar cikin sallah kake. In kai sallah tsakanin sallah da sallah kuma akan kare maka abin da ya gudana da abin nan. As-salawatul khams wal jum'atu ila jum'a wa ramadan ila ramadan kafaratu lima bainahunna idza tulimat salat. To don haka abubuwa suke ayyuka na kware suna kankare laifuffuka. To shin sahabban nan duk ba su da wannan? Dan me ba za su cece su ba? Sai ga wani mutum wanda kazami amma ya buɗe bakinsa mai wari yana zagin sabon manzo Allah, yana zagin sabon manzo Allah, kuma a samu wasu gidadawa dugogi su zauna gaban sa, wai su yana birge su, yace Abu Sufyan, yace Muawiya, yace Umar, yace Amr ibn al-As, yace Mughira ibn Shu'ba, yace kaza, yace kaza, wane yayi kaza. To kai ka faɗi mai kai a musulunci, tashi ka yi bayani, sai ka ce da mu aka yi yaƙi kaza, aka kai musulunci nahiya kaza, mu muka shigar da musulunci guri kaza, mu muka buga da arna kaza, muka karya su, muka danna musulunci ƙasarsu, mu muka yi kaza, tashi ka yi wannan bayanin. Amma duk manyan sahabban nan in ka tashi haka za ka yi bayanin su, sahabi kaza da shi aka fita yaƙi kaza, fa abla bala'an hasanan, kowane sahabi ka jinjina haka za ka fito kana bayaninsa. Amma mutum kawai ugulutu da shi ya fito yana zagin sahabban manzo Allah, abin takaici ne, wallahi abin takaici ne a tsakiyar musulmi. Abinda za a yi sa a can tsakiyar arna wanda su ma za su yi ta mamaki, ko a tsakiyar arna ka je kana zagin sahabban nan, wallahi arna sai mamaki, wai me yi maka zai yi mamaki, kana cewa wani an zalunce shi, shi ke da damar yayi shugabanci, aka kwace mishi, aka ba wani, wani suka yi masa karfa, suka yi masa kaza. Abin sai tambaye ka, wai yan takara ne a kasar ku suke AMPP ne da PDP, kai dan ina ne, kai wace jam'iyya kake? Kace a wannan ai wajen shekara 1000 sama da 1000 da suka wuce akai abin, sai amma ba ku da aiki ne. Sama da shekara 1000 ka zauna yanzu kana kumfan baki wai an kwace wani shugabanci, to yanzu dawo masa da shi za a yi kome? Fi sabilillah. To ko arne bai da lokacin da zai zauna bata a kan yau ya ji ka kana wannan? Akwai wanda ba Amerika ne ya ji wasu suna ta rigima, wani yana ta kumfan baki, an cuci sayyidina Ali, an cuci Ahlul Bait, to ya dauka wannan Ali din wani dan takara ne yana nan ana ta babata da shi, ya kai kara ya fito zanga-zanga, shi abin da zai tunani kenan. Naka kai kana nan kana ta kira da kumfan baki cewa a bashi haƙƙinsa, shi ya ci zaɓe, kamar abin da yake faruwa a Côte d'Ivoire yanzu. To sai ya tambaye ka, ka gama kumfan, ya tambaye ka shugaban fatin ɗan takarar ku ne? Ka ce a wannan shekara 1000 da wani abu da ya wuce. Ce amma kai baka da hankali, to yanzu me kake so? Ai fi sabilillah, ƙara za ka shigar ko majalisar ɗinkin duniya za ka yi? To ballantana a shigo cikin al'ummar musulmi, tsakiyar musulmi, a ce wannan shi ne abin tattaunawa. In za ku kula shekarun da suka wuce can baya, farko-farkon da'awar sunna, duk ba za ku ji irin wannan karatuttukan ba, saboda babu abin da zai sa a yi ta wannan bayanan. Su Malam Abubakar Gumi, Allah ya ji kansu da rahama, ba za ka ji suna ta wannan bayanan ba, sai dai in karatu ya zo fishe haka a wuce, saboda kowa yana da salamatul qalbi, ba wanda yake da wata kullata. To amma yanzu an samu waɗanda su suna yayata wannan har kila jin kafofin watsa labarai za a sa, mu mun yi namu a ce ba za a sa ba, za a saka irin waɗannan birni da ƙauye ana jin irin wannan guba, wanda ba abin da za ta haifar a tsakankanin musulmi illa ƙiyayya. Domin duk sanda na san kai kana son maƙiyina, ba zan so ka ba. To an riga wasu, an ce ga wasu ba sa son Ahlul Bait, ba sa son Ali, ba sa son kaza, ya za a yi ya so ka? Ba zai so ka ba. Kaga an haddasa wata gaba da abin da a tsakanin musulmi. Hakika Ahlus Sunna haɗawa ta yi gaba ɗaya, ba ta ware ba, duk ta ba su girmansu, ta ba su matsayinsu, bal ya zama na Ahlul Bait suna da ma wani fifiko a kan sauran. Duk ba a littafin sunnan muka karanta wannan ba. Kama ka zo ka ware, ka ebo su gaba ɗaya, ka ce 'yan tsirari ne kawai suka kai labari, sauran duk ka zuba su cikin wuta? kaga wannan ba zai taba karbuwa ba, kuma wannan shi zai sa a yi ta ba wa mutane darasin na gangariya yadda yake su san me ya faru. Babu tashin hankali a ce ka tashi baka san tarihinka ba, baka san daga ina kake ba. To tunda ana yanzu an fito ana kokarin lalata tarihin a bata maka uduwa, domin da su kake koyi, kana koyi da Abu Bakar da Umar da Usman da Talha da Zubair da su Abu Huraira, in ana magana ilimin hadisi da su kuwa a cikin wannan fagi aka faɗa Abu Huraira ka ji jikinka yana wani makarkata, su ne kuduwarka ba haka ba, su ne abin koyinka. To sai aka samu da aka rusa maka su, to da ma za ka yi koyi da George Bush ko da Sharon? An rusa maka kuduwarka gaba ɗaya, an rusa ta. Kaga dole ne a tashi a ga al'umma ta san fartabar waɗanda suka gabace ta, kuma su ne addinin. Ba za ka taɓa ganin girman addinin, matuƙar ba ka ga girman su ba, ba ka ga girman addini ba. Akwai malamin da ake ce Umar ibn Habib, tarana yana majalisin Harun al-Rashid, yana wani majalisi na Harun al-Rashid. Harun al-Rashid ɗaya daga cikin sarakunan Banu al-Abbas ne. Sai aka ɗauko ta mas'ala ta ilimi ana tattaunawa tsakanin ɓangarori biyu, sai ɗaya ya kawo hadisin Abu Huraira, sai wani sai ya ce a mu ka daina mana hujja da Abu Huraira, don mu ba mu yarda da Abu Huraira ɗin nan ba. Saboda haka in za ka kawo wani hadisin ka kawo, amma ba na Abu Huraira. Sai shi sarki khalifa Harun al-Rashid sai ya goyi bayan wannan mai magana, kaga ya goyi bayan sukan Abu Huraira. Shikenan sai shi wannan malami Umar ibn Habib sai ce ranka ya daɗe, ya za ka goyi bayan sukan sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Sai shi kuma khalifa ransa ya ɓaci. Lokacin da wannan malamin ya tafi gida, sai aika a kirawo shi, ya ce aje a kirawo mai shi. Aka zo aka ce ka zo ana kiranka, kuma kafin ka fito da shirinka, ka yi wanka, ka sa likkafaninka, ka sa turare don ka gama yawo. To ya ja da mai sarauta a cikin jama'a, saboda haka ya ce da zai fita yi addu'a, ya ce ya Ubangiji ka san dalilin da yasa ne wannan magana, ba don wani abu na yi ta ba, illa don in gana kare martabar sahabban manzon Allah. Kare martabar sahabban manzon Allah, kare martabar manzon Allah ne. Ya Ubangiji ka bani mafita daga wannan mutum. Ya je ya same shi riƙe da takobi a hannu, ya ce kai har ka isa mun yi magana ka ce ba haka ba, ka ja da mu, kai waye? Ya ce ya khalifa abinda yasa na ja da kai, taɓa Abu Huraira, buɗe ƙofar, taɓa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, rushe addini, domin waɗannan mutanen su suka yi mana dakon addini. Idan muka soke su, muka tuhume su, muka zarge su, to ka gaya mun gurin wa za mu karɓi addini? Ya yi masa bayani irin wannan na hankali, sai ya ce Allah ya raya ka kamar yadda ka raya ni, ce ba don kai ba da mun halaka. Saboda ka kare waɗannan mutane, kare addini ne. Idan ka bari aka ci zarafinsu, aka ci mutuncinsu, to shikenan addinin naka kuma ba abin da za ka yi tunkaho da shi, ko ina ma ba za ka yi tunkaho da shi ba. Kamar yadda muka sha faɗa, ko a gaban makiya Allah ba za ka yi tunkaho da addininka ba, tunda addininka ya kasa gyara mutanen da suka zauna makarantar manzon Allah, to makarantar wa za su zauna kuma su gyaru? Idan dai mutum kamar manzon Allah, wanda ya fi kowa iya karantarwa da hikima da lallashi da sanin yadda ake shiga zuciyar ɗan adam, aka ce ya tara sahabbansa dubunnai, ya shekara 25 tare da uku tare da su, yana karanta musu alkur'ani ɗan yayi shataf, yana tsaya cikinsu yayi wa'azi da muryarsa mai zaki mai daɗi, a ce ya gama wannan shekaru yana barin duniya kafin ma abin da shi duk suka fara ridda. To ka gaya mun kuma waye za a iya gyarawa? Na haka dan ka zo kana yayata maganar shari'ar musulunci, sai ce maka wace shari'a? Kuma shari'ar da ta bata yi aiki ba a zamanin manzon Allah, kuma yanzu zaka ce bayan shekara 2000 da wani abu za ta yi aiki? Me kake so in rike alkur'ani? Alkur'anin da ya kasa gyara sahabban manzon Allah da suka zauna gaban sa, danyensa shatab bai musu aiki ba, sai yanzu bayan shekara 2000 da wani abu zaka zo ka karanta mu alkur'ani, ka ce shi zai gyara ni? Ni bai yarda ba. baka da ansar da zaka bashi mutakar ka rike wannan gurbatacciyar akida. Amma idan ka gaya masa ai ba a taba yin mutane a kundin tarihi da suka kai waɗannan ba, ka gama da shi. A kundin tarihin dan adam bil adama da aka yi, in ka cire annaba da manzanni, ba a taba yin mutane kamar sahabban manzo Allah. Ka gaya masa wannan sune khairu ummatin ukhrijat linnas, ukhrijat linnas ba kharaju linnas ba. Ai akwai bambanci ko? Kharaju su suka nuna kansu, ukhrijat kuma Allah ne nuna su. Allah ne ya fito da su, ba haka? Allah ya fitar da su dan mutane. Saboda haka kare martabar sahabban manzo Allah, kare addini. Don haka akwai wanda za su ga suna damuwa, wai da Allah din me aka damu haka, mu a gaya mana tsarki alwal, to waye zai, su waye za su gaya maka tsarki? In muka bude kitabun taharati a kitab a sahihul Bukhari, duk waɗannan sahabban ne da ake zagi. To ka shi fita, wani ya tsitsi ne musu albarka, ya ce makaryata ne, mazambata ne, sun ci amana. Zan zo in karanta maka hadisin su kuma ka yadda, gashi kamar yadda ka ji dinnan kissa Harun ar-Rashid, in banda an fadakar da shi da shi kenan ya halaka. Gobe ma wani zai zo ya karanta hadisin Abubakar, ya ce a ce masa ai wannan ba aka, ya karanta hadisi shikenan musulunci ya ce. Saboda haka dole ne a ci gaba da bawa al'umma kariya su san martabar sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam. Da zamana wannan martabar tana yawo a jininsu da bargonsu, tsokarsu da shi suke, ita suke kwanciya da ita suke tashi. Idan aka yi haka to shine za a samu istiqama cikin al'umma. Amma da zarar aka rasa wannan, to al'umma ta shiga cikin dirkaniya, kuma kowa sai zo ya kada ta inda yake so. Amma yanzu in ka zo kai magana a ce to wani hadisi, ka ce hadisin Abubakar, hadisin Umar, hadisin, to kaga ka jingina da wani bango wanda yana da karfi a zuciyar mutum. Amma aka rusa masa wannan, shikenan kowa zai ce ai ni bai yarda da Abubakar ba, ni ai bai yarda da Umar ba, ni ma bai yarda, shikenan. To sai ka ga abin da kuma zaka yarda. Qur'anin ma sai ka ce to a su waye suka karantar da Al-Qur'anin, ai waɗannan ne, waye ka hada Al-Qur'anin nan, ai wane ne, to shikenan, ni ban yarda ba. Kaga shikenan musulunci ya zama ba komai ba. Don haka muka ba da karfi akan, domin sha'anin aqida din nan shine komai. In babu wannan aqida din, duk abinda kake gini kake akan ruwa, akan iska, ba abinda zai zauna. Sai aqida ta zauna, sannan komai zai biyo baya. In ka mutu da aqida, to kuka da wasu laifuka, ba a fidda ma tsammani ka shiga aljanna. Don haka wannan aqida ita ce shigar da kai aljanna, amma zaka cika duniya da ihsani da kyautatawa. Amma aqidar ka ba ta da kyau. Wallahi wannan ihsanin, wa qadimna ila ma amilu min amalin fajalnahu haba'an mansura. Zaka nemi aikin karata, an baka abinci ka ci a madadin wannan aikin a nan duniya, ka cinye abinci, ka cinye aikin ka wajen abinci da lafiya. Haka manzo Allah ya faɗa, shi kafiri wanda yake baya da aqida, duk abin da yake na ihsani na kyautatawa, a nan Ubangiji yake biyan sa ta hanyar cin sa da shan sa da Ubangiji yake ba sa, ci da sha da Ubangiji yake ba shi da lafiya. Wannan biyan sa ake yi, sai ya je lahira baya da abin da zai kilemin gaban Ubangiji, ai Allah nayi kaza nayi kaza nayi kaza, ci to ai kai ma namar kaza namar kaza, kai za ka yi ciko, kai ne kai za kai aka biyo ciko. Amma mumini Ubangiji sai ya aje masa, lillazina ahsanul husna wa ziyada. Allah madaukakin sarki ba mu dacewa, sallallahu wasallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin, والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. bayan haka wannan rubuto da Larabci na dai fahimci me yake so yace. Yana maganar cewa me hukuncin ƙungiyoyin da suke yi wa mu'mini ƙazafi, su ce wane su ce wane yayi kaza, wane yayi kaza, wane yayi kaza, alhalin bai yi ba. To shin mu musu addu'a abinda suke jifan mu'minan da shi su ya same su, ko me za mu yi? Abinda ya kamata kai addu'a, Allah ya shirye su. Kai ba cewa akai in sun yi abu mara kyau kai ma kai irinsa ba. Idan sun jefi wani mu'mini da abinda bai yi ba, suka ce yayi, kai kuma ka san bai yi ba, to kai bayanin cewa bai yi ba, ka fito ka wanke shi, ka barranta shi, ka faɗi gaskiyar yadda labarin yake, su kuma kai addu'a, Allah ya shirye su. Ba kai addu'a su, Allah ya jefe su da abinda suka jefe shi da shi ba, ba haka za ka yi ba. Wannan kuma yake cewa ina iya faɗin hadisi da ma'ana ba da lafazinsa ba, domin kullun ina jin tsoron faɗin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam da ma'ana, dan tsoron kada in faɗi abinda ba shi bane lafazin magana. To malamai sun halatta ruwayar hadisi da ma'ana, amma da sharadin ka san mecece ma'anar. In ka fahimci ma'anar, to kana iya faɗar ma'anar. Kamar misali, hadisi ne ya zo da, wato hadisi da muke karanta duk da Larabci yake zuwa ba da Hausa ba, kamar innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, to sai baka iya tuno wannan lafazin gaba ɗaya ba. Kana iya, amma ka iya tuno ma'anarsa. Duk ayyuka ba sa yiwuwa sai da niyya, kuma mutum na samun wato sakamakon abin da ya niyyata. Kaga ka faɗa ma'anar, amma ba haka lafazin yake ba. Duk lafazin Larabci ne, ba Hausa ba ce. To in kana iya tuno ma'anar yadda take, kana iya faɗa. Sannan idan ma'anar za ka kawo shi da Larabci ba da Hausa ba, wato za ka yi amfani da Larabcinka kai, to ka tabbata lafuzzan da za ka yi amfani da su za su iya kusantar ma'anar abin da wancan lafuzza suka ce. Don kakka kawo lafazin da zai saba da lafazin wancan gaba ɗaya. Don haka sai malamai suka sharɗanta ka san wato fiqhul alfaz din kansu. Ko da baka da ce lafazin ba, to ka san lafazin da za ka kawo zai iya ba da ma'anar wancan lafazin. Wannan shi ne abin da malamai suka sharɗanta. Amma yadda ka ce kana jin tsoro, to tsoron nan da kake ji yana da kyau. Ka ci gaba da jin tsoron. Ba daidai ba ne ka ce bara ka yi ƙundun bala ko ka tara a rado da ka faɗa haka ɗin. A tsoron nan daidai ne, sahabbai ma da dama sukan ji tsoro. Da yawa daga cikin sahabbai suna jin tsoron su riƙa faɗar hadisi don gudun kada su je su ƙara ko su canza wani abu. Sayyidina Abdullahi ɗan Umar yana daga cikin wannan, kamar yadda Mujahid yake cewa na yi tafiya da na zauna da Umar tsawon shekara guda, amma abinda na ji ya faɗa na hadisi bai fi ƙwara ɗaya ko biyu ba, saboda gudun kada ya je ya faɗi wani abin da ba haka yake ba. Shi yasa wasu in suka faɗa hadisi sai ka ga hankalinsu ya tashi, suna auka maƙala, saboda kada su je su faɗa abin da ba daidai ba. Don haka wannan tsoron yana da kyau, wannan tsoron da kake ji ka ci gaba da jinsa. Wannan kuma yake cewa bisa ga ijtihadin malamai da suka yi na gano hadisai ingantattu da suka yi magana akan sunayen Allah da sifofinsa, to a ciki naga babu al-jalil. To kuma naga wani hadisi wanda aka ruwaito shi a wannan Muslim ya ruwaito shi daga Thauban radiyallahu anhu, shi kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan sarafa min salati istaghfara Allah thalathan قال اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام. وتو يا ذا الجلال ده الاكرام يتي تو دان الله اي من بياني دان نا دان سامو رشن فهمتا ا ciki da fatan Allah ya kara. To babu shakka wannan lafazi na aljalil malamai ba sa ambatan sa cikin sunayen ubangiji asma'ul husna, da kila sai dai a hadisin nan wanda bai inganta ba, hadisin Tirmidhi, wanda kuma wani hadisi ne bai inganta ba, ba ingantacce ba ne, wanda ya zano sunaye 99 ɗin nan wanda ake rubuta su a wata babbar takarda ana sayarwa kana liƙa a gidanka ko kana haddacewa ko ake sa yara su haddace a Islamiyya. Wannan a ciki akwai sunayen da ba su tabbata a hadisai ingantattu ba. Don haka sunayen Allah ba su ne wannan 99 da aka sani ba. Akwai wasu wanda su ne, amma akwai wasu ɗaiɗaiku wanda ba su ciki, ba su zo Al-Qur'ani, ba su kuma a wata sunna sahihiya ba. Sannan akwai kuma hadisan da abin nan sunayen da suka zo a wasu hadisai sahihai kuma babu su a cikin wannan, kamar as-sittir kaga babu shi a cikin, sai as-sittar kuma as-sittir din shine yazo a sunna. Ina tuna akwai wani abokinmu da muka yi karatu tare da shi, mutumin abin nan Bayarabe ne, sunan shi Abdul-Jalil. To sai saboda dalibai ka san lokacin ana harkar dalibci din nan, wato sai a ƙyanƙyamin aje a yi abin da ya saba sunna, shi dai gashi sunansa ne. Saboda haka sai suka ga kai suka ce Abdul-Jalil, kamar sun yadda da abin nan. Don haka sai ka ga ana ƙyanƙyamin cewa Abdul-Jalil, sai a ce Jalil ɗin kawai, Jalil kama Abdul Rashid a ce Rashid saboda Rashid baya cikin Asma'ullahi al-Husna akwai wasu su biyu su ma sunan su Abdul Rashid ko ne sunan su Abdul Rashid dalibai ne haziƙai kuma da tsatsu da suka zo malamai suka ce ya suranka Abdul Rashid to ai Rashid laysa min Asma'illahi al-Husna sai suka rubuta wa hay'atu kibarul ulama lokaci Ibn Baz yana da rai cewa yaya za su yi sai ce ku ce kawai ku Rashid sunan ku kawai ana iya ce mutum Rashid alaysa minkum rajulun Rashid za ka ce mutum Rashid saboda haka kawai sai ake ce musu Rashid sunan Allah tawqifiya ne ba a ijtihadi ba ka cewa bari ka ijtihadi ka sawa Allah suna da kanka sai wanda ya sawa kansa samaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika haka ba za ka zo ka sawa Allah suna kai da kanka ba kamar yadda ka san wani ba zai zo kawai ya duba ɗaya daga cikin ƴaƴanka bai canza masa suna kana ji kana gani ka sawa ɗanka suna Muhammad ya ce a shi yana ga ɗan nan naka ya kamata a ce sunansa Jibo to ba ka amince ba idan mutum ya mutu shin ya halatta a yi masa wata sadaka jariya da nufin Allah ya riga ya rika kai masa ladan abin nan mun ce sadaka tana isa ga mamaci sadaka tana isa ga mamaci idan an yi wa mutum sadaka babu shakka za ta kai gare shi biiznillah sannan wannan yake cewa dan Allah karatun da ake sa cikin FM an bar sawa dan Allah mallam a gaya wa ƴan uwa masu hali da su taimaka a rika sawa bayan haka ina kira ga ƴan uwa cewa sai sun fi ƙarfin shedan a cikin zukatansu sannan za a iya taimakawa Allah ya bada ikon taimakawa kai ma Allah ya baka ladan al'amru bil ma'ruf da kai kuma Allah ya sa a samu wanda zai ji wannan magana ya taimaka ba ku kadai kuke da bukatar ku ji bayanan da ake yi ba akwai dandazon al'umma musamman cikin ƙauyuka wanda irin wannan sautin ba suka jin shi ba ba su ma san abin nan ba za a je a marirece musu a yi ta kuke-kuke da baƙaƙen kaya a ce an zalunci Ahlul Bayt a ce an zalunci Fatima ƴan manzon Allah an zaka ga dole ba kauye shi ma ya fashe da kuka ya amma an ka ce in kai bayani aka fito aka nuna musu cewa wannan fa kura ce cikin fata akuya kar su yarda a gaya musu yadda abin yake wanda yake cewa ina ingancin hadisin da yake cikin wani littafi sokoliyatu ina jin hilyatul awliya ne a ciki yake cewa wanda yake sanya yi rayuwa irin rayuwata wato manzo Allah ne yake faɗa kenan wanda yake sanya yi rayuwa irin rayuwata yayi mutuwa irin mutuwata ya shiga aljanna to ya bi Ali da ƴaƴansa bayan bani nan saboda an halicce su daga yumbuna da ilimina da fahimtata to wannan surkulle ne ba a yana nan a cikin kamar yadda ya faɗa yana cikin hilyatul awliya amma isnadin sa baki irin yake isnaduhu muzlim baki irin isnadin sa yake saboda shi kansa Abu Nu'aym din da zai kashi a hilya sai dai ce hadisi ne garibi garaba in suka laƙi ta galibi tana nufin da'af Ibn Asakir ya kawo shi a cikin tarihi Dimashq ya ce hadisi ne munkarun jiddan hadisi ne mai rauni mummuna ƙwarai da gaske hadisi ne na mutanen saboda haka isnadin sa wajen mutum biyar duk ba wani wanda ya san ko su waye daga ina suka aka jeho su ka san wannan illa ce a ce akwai majahil a cikin isnadi kaga wanda ba da za a kishi Abu Nu'aym duk abin da ya ruwaito faɗa yake shi baya takaita akan sahihi ko ba sahihi ba kuma wanda kaje yana faɗar wannan na san ba a hilya din ya dauko shi kila ma bai taba ganin hilya din ba hilyatul awliya a cikin littafin muraja'at ya dauko shi na wani ɗan shi'a da ya ce wai ya yi musanyen wato wasiƙu da shehin azhar na wancan zamanin suka yi ta musanyen wasiƙu har shehin ya ƙure shehin azhar ɗin shi shi'a ne wai ya ƙure shehin azhar sai da shehin azhar ya sallama mata akan abin da yake da'awa na cewa Ali shine shugaba sai Abubakar da Umar basu cancanta ba kaza kaza ko ya sallama masa ya bai da shehul azab na lokacin wani jahili wani gabu da bai sa abin da yake ba littafin muraja'at wannan littafin karirayi ne da yawa a ciki to shi ya kawo hadisin cewa gashi ma littafan ku na sunna su ba san cewa littafan mu na sunna an musu aiki kuma ana duba ingancin isnadi ba kawai dan ka zo ka ce a cikin kabari ka gani ko a cikin bidaya wa nihaya ka gani hadisi shikenan ya zama ingantacce akwai salsala da ake bi to shi mu kawai tarawa yake shi Abu Nu'aym yana tara ma habba wa dabba to abin mamaki wannan hadisin ma kafin ya kawo shi sai da yace gari amma shi mai nakaltowa sai ya yanke wannan kalmar shi ya dauko shi ne da kanzul ummal shi ma mai kanzul ummal sai da ya raunana hadisi to amma ba zai kawo raunana ba sai ya dauko hadisin sai ya shiru sai ya ce a littafin ku na sunna sai ka koma littafin sunna sai ga malaman sun ce bai inganta ba Suyuɗi ya kawo shi a cikin Jami'ul Saghir ko Al-Jami'ul Kabir amma ya ce shi ma bai inganta ba amma sai a ce Suyuɗi ma ya kawo wane ma ya kawo in ka koma kuma sai ka cewa ai cewa suka yi bai inganta ba dan me ba za ka faɗa abin da suka faɗa ba to wannan rashin amanar kenan shi ne ake kira tadlisi wato a rika maka dungu a rika maka kwange ana nuna maka abu ba yadda yake ba to sai wani hadisin shi ma dai duk tafiya ja haɗe ne wai manzon Allah ya ce shi ma mai tambaya ya ce wai manzon Allah ya ce saboda haka shi ma bai kama nutsuwa ba wai manzon Allah ya ce ya Ali na naɗa ka kai ne tuta da mutane za su gani su bi ku zo mini ranar alkiyama ba zan tambayi duk wanda yake ƙarƙashin wannan tuta ba na san naka ne ya Ali duk wanda ya bi ka baya kafirta to wannan ko ku zan bar ku da shi kawai ku ne sai ni bayani ba to sai na Ali duk baya buƙatar waɗannan ƙarirayin a gaskiya akwai falalarsa da ta inganta a hadisai sahihai kama hadisin lawut yanna rayata gadan rajulan yuhibbu Allah wa yaftahu Allah ala yadihi hadisi ne sahihi annabi yawa ala shaida cewa ubangiji yana san shi yana san shi ma yana san Allah da manzansa kaga ba shaida da take wannan annabi ya ce kana san Allah kuma Allah yana san ka saboda wannan ya ishe shi amma ba buƙatar waɗannan ƙarirayi baya buƙatar waɗannan ƙarirayi shi yasa su ma jahilan sunna a wancan lokacin da suka ga cewa suna yin ƙarya suna fifita Ali su zagi Muawiya sai su ma suka ce to ma mu rama sai su kirkiri ƙarya ta falalan Muawiya kaga duk wannan mu malaman sunna duk suka ce to ba mu yadda ba da abinda jahilai za ku yi ba za mu amince ba to su kuma suna karɓar maganganun jahilansu da fatan abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya fi mana وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين